Daga muryar Amurka a Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku kamar yadda aka saba daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington dake gundumar Columbia akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana iya kuma kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya duka na FM din a Niger. Sai kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio a kumasin kasar Ghana ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Hafsat Bello dan mai soro,
sai kuma ni Usman Kabar Ahmad.
Masu sauraro, kasancewar duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. Yau 30 ga watan Nuwambar shekarar 2017 za mu yi magana ne akan ranar tunawa da ciwo mai karya garkuwar jiki ko sida a gobe 1 ga watan Disamba na Majalisar Dinkin Duniya ta ware.
To amma mu za mu yi magana ne a yau jajibirin ranar da muke maganar lafiya a duk ranar Alhamis a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa. Shin ta yaya ya kamata a dakile wannan cutar ne ta HIV?
Ta hanyar ci gaba da gabatar da shirye-shirye a kafafan watsa labarai kamar gidajen radio, jaridu, kafar sadarwa, to yanar gizo da sauransu, tare da nuna masu wannan cuta illar rashin zuwa asibiti domin gudanar da bincike. Za mu tattauna da babban daraktan hukumar yaƙi da cuta mai karya garkuwar jiki a Najeriya don jin ina aka fito, ina kuma aka kwana a murƙushe wannan cuta.
To kai tsaye, bari mu je ga amsoshin tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter.
Sakon farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau. Yace hanyoyin murƙushe wannan cuta ta HIV/AIDS a fili suke sune kamar haka: yin gwajin jini kafin a ƙara shiga jikin wani, sannan a tabbatar an ƙona aska ko reza kafin a yi amfani da shi domin gudun tsautsayi. Haka ma kafin masoya su yi aure, yana da kyau su je su yi gwajin jini tukun domin su san matsayinsu a rayuwa ko in ce gudun kar a yi kitso da kwarkwata.
To sai kuma Lawale Manchester Kamba yace yau da gobe hakika akwai hanya. Da farko dai wani namiji ko kuma mace mai hankali ya kamata ya ji tsoron Allah. Na biyu kuma gwamnati da masu hannu da shuni su taimaka ko kuma su hada gwiwa domin tallafawa masu dauke da cutar. Na uku kungiyoyi masu zaman kansu da malaman addini, limamai da duka addinan da ake da su su hada kai wajen kawo mafita ga wannan cuta. Allah ya sa mu dace.
To amin. Sai kuma Abubakar Kawu Girgir yace assalamu alaikum yau da gobe. Hakika a gobe take ranar tunawa da masu cutar HIV da Majalisar Dinkin Duniya ta ware. Tabbas kuma akwai yadda za a yi domin rage karfin wannan cuta. Idan aka hada karfi da karfe, shine masana su tashi tsaye wajen wayar da kai. Gwamnati kuma tana ba da tallafin da magunguna ga masu dauke da cutar. Insha Allahu za a samu saukin yawaitar yaduwar cutar. Ku tashi lafiya.
Sai kuma Baffa Haruna Bajoga yace duk mai dauke da cutar ya tabbata yana zuwa asibiti akai-akai domin a dora shi akan magani, saboda ba daidai bane mutum ya san yana da cutar amma ya yi shiru ya ki bayyanawa, domin a irin haka ne mai dauke da cutar yake yada ta ga wanda bai da ita.
To sai Yusuf M. Ramadan mai Gombawa yace da farko dai ya kamata gwamnati da hukumar lafiya su tashi tsaya haikan domin tabbatar da cewa masu dauke da wannan cuta ta HIV suna samun kulawa ta musamman ta hanyar basu magunguna, kuma a tabbatar da cewa sun sha magungunan da ake basu. Bugu da ƙari, ya kamata gwamnati ta kawo ƙarshen dukkan hanyoyin da ake bi wajen yada wannan cuta. A ƙarshe nake fatan Allah ya kare mu daga wannan cuta wacce suke dauke da kuma Allah ya ba su lafiya.
Amin amin. To sai kuma Ibrahim Muhammad Karasuwa yace yau da gobe malaman lafiya dake aiki a asibitoci ya kamata su rinka fadakar da waɗanda suke dauke da wannan ciwo na HIV ko kuma AIDS a cibiyar karbar magunguna da kuma fadakar da wanda ba sa dauke da ciwon don su kare kansu daga kamuwa da wannan cuta kuma al'umma su daina zinace-zinace.
To sai Ibrahim Rabilu Tsafi yace to akwai hanyoyin dakile wannan cutar kamar amfani da sirinji daya ga mutum daya, sannan a gwada jini kafin karawa, sannan a kula da yaron da innarsa ke dauke da shi, sannan kuma hana aure tsakanin wanda ke dauke da cutar da wanda bai dauke da shi, da sauran dai hanyoyin dakile cutar.
To sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Fatima Musa Wada da kuma Aishatu Musa Wada birnin Barkin Ladi a jihar Plateau suka ce assalamu alaikum yau da gobe. Ai wallahi wannan cutar tana ta cin karanta babu babbaka ga al'ummar kasashen duniya musamman ma kasar mu ta Najeriya da Niger. Allah dai ya kyauta, amin. Wannan shine sakon da suka aiko tace suka ce ku tashi lafiya malaman shirin yau da gobe a VOA. To mun gode sosai. Sai Allah ya kai mu wani lokaci kuma shine sakon karshe saboda lokaci.
Game da wannan batu muna tare da waya da babban daraktan hukumar yaki da cuta mai karya garkuwar jiki a Najeriya don jin ina aka fito, ina kuma aka kwana a murkushe wannan cutar.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam.
To da muke magana a cikin shirin yau da gobe.
Sunana Sani Ali, ni ne shugaban ma'aikatar da take kula da masu ciwon sida a Najeriya, National Agency for Control of AIDS.
To barka da zuwa.
Barka ka dai Hafsa, barka da yamma.
Gobe in Allah ya kai mu Dr. Sani, ɗaya ga wata na wannan Disamba din nan da za a shiga, rana ce da aka ware ta Majalisar Dinkin Duniya wanda duk duniya suke ranar tunawa da cutar HIV ko kuma sida ko kuma ciwo mai karya garkuwar jiki, wanda kuma taken wannan shekara kusan shine yadda za a yi aiki tare a bayyane tare da kuma kididdigar yaya abin yake. Shin da farko me zaka ce a kai saboda gobe ne?
Wato a kowace shekara ɗaya ga watan Disamba muna rufe wannan rana ne domin mu tuna da wanda suke da wannan cuta da wanda suke tare da mu da kuma wanda Allah ya musu rasuwa sabbin da wannan cuta. Ita ɗaya ga watan Disamba kuma muna amfani da ita ne mu ƙara duba abubuwan da muke da zai taimaka waɗannan marasa lafiya kuma me ya kamata a ce muna yi da ba ma yi. Wato kamar yadda Bature ya ce, in dai kana da wannan ƙara da ado ko
kana ƙwarai kuwa da kyau ka ƙara da wanka.
Yawa to kaga Hausa ne ma yace ba ma Bature ya ce. Abin da muke yi kenan a kowace ɗaya ga watan Disamba, kuma a Najeriya yanzu a halin da muke ciki muna da masu wannan cuta da suke kan magani mutum miliyan 150,000 ko wannan jama'a suna da yawa, amma duk da haka mutum ɗaya ne kawai daga cikin uku yake kan magani. Muna a wani ɗin a kiyasin muna ganin
ɗaya daga cikin uku ke shan magani a irin wannan lissafin.
Yawa, saboda muna ganin kamar ƴan Najeriya miliyan 3 ne suke da wannan cuta ya kamata a ce suna kan magani. Akwai sauran aiki a gaba ke.
Akwai aiki. To misali kamar da kai maganar mutanen da suke da shi yawansu da sauransu da masu shan magani, kamar misali akwai rahotanni da suka fito daga jihar Nasarawa cewa akwai yaran da aka haifa sama da kusan 50 da ko ɗaya ne wanda dukansu an haife su suna da ciwo mai karya garkuwar jiki a jikinsu, ma'ana irin daga uwa zuwa ɗa ɗin nan da ake samu. Shin kuna da wannan labarin kuma ana yin wani abu akai musamman yara manyan gobe da za su taso wanda za a so su rayu cikin kwanciyar hankali?
A gaskiya wannan abu ne da dukkanmu ya dame mu, ba wai kawai a Nasarawa ba, ban da wannan kiyasin a Nasarawa, amma mun san ko a shekarar da ta wuce ni kiyasin cewa jarirai wurin 37,000 ne aka haifa a Najeriya da wannan cuta. Kuma wato in ka duba a duniya kanta, kusan kowane a cikin jarirai 4 da ake haifa da wannan cuta ɗaya ɗan Najeriya
daga cikin hudu a duniya
kuma daga cikin hudu a duniya dai muna kiyasin dai daga cikin hudu Najeriya ta fi kowace kasa haihuwar yara masu wannan abin ta kai ci saboda wannan cuta ce da idan aka sha magani idan ita juna biyu din ta sha magani irin ta fi kama wannan cuta ba
in ta bi ka'ida
sun dena jariran su sun dena kama wannan cuta
kuma iyayen na da shi
saboda maganin idan aka sha magani to wannan cuta da take bin jini wato kwayoyin cuta abinda muke kira virus ba a samun ta a jini to inda suka ɓace daga jini to fa ba inda za a yi jariri ya kama wannan
cuta
akwai kasashen duniya akwai ka irin su Cuba da irin su Thailand su Benares da kwata-kwata ma'aikatar wato World Health Organization ma'aikatar kula da lafiya ta duniya kenan ko ta tabbatar cewa waɗannan kasashen yanzu kwata-kwata ba jaririn da ake haifa
da wannan to kaga akwai buƙatar sake tashi tsaye kenan a Najeriya to me kuke yi akai yanzu
to yanzu abin da muke shi kanta ministan lafiya wato Profesa Aisha Kadewale a kwanakin baya safin da ya wuce ya faɗi muhimmanci da gwamnati take sakawa domin cewa babu jaririn da ake kanin gaba a Najeriya da wannan cuta ya kuma gani sai da wannan wani sai da wannan ta hanyar tabbatar da cewa duk mace mai juna biyu an yi mata test wato an gwada ta in ji kina da juna biyu in kin je awo gwada ki a ga ko kina da wannan cuta idan kina da wannan cuta za mu sake akan magani kuma in ka sake akan magani insha Allah bare ne ki da kai kama wannan ciwo ba to yanzu abin da ke kai da muke kenan
sai
akwai a yanzu ma a halin da muke ciki akwai mata kusan 50,000 da wani abu da suke kan magani amma kowace shekara akwai mata kamar 150,000 da suke da wannan cuta da suke da juna biyu kaga za mu koma kan wannan kasafin da na
kasafin
yawwa
an dai dawo kan shi
akan magani an dai dawo kan wannan kasafin kuma su matan da suke da wannan cuta da suke da juna biyu ba yawa ba ne da su akan wayanda suke a cikin jama'a ba miliyan uku ba ne ko miliyan biyu ne 150,000 ne ƙarƙari
150,000
sun da haka yanzu magana da muke muna aiki da ma'aikatan lafiya da su jihohi akwai abin da ake kira maternal and child health week wato statistika ne da gwamnatocin jihohi suke sakawa don su duba lafiyar jarirai da mata masu juna biyu a lokacin ana vaccination wato rigakafi kuma ana gwaggwada mata masu juna biyu to a wannan lokacin ne kuma ya muje mu rinka gwaji akan wannan cuta amma duk da gwamnati suna ƙoƙarinta kuma akwai abin da ya kana da
shi
wannan kira ne na ce da duk mata masu
juna biyu
da juna biyu kin yi awo a miki a gaba
ta tabbatar an mata
a tabbatar cewa in ba ki da wannan cuta ne
kuma akwai abata yanda za a
yi kina da wannan cuta ne da insha Allah za mu saka ki akan ba amma kada ki zo na ki ce a ki da za a gwada ki saboda ya ki kwari kanki kuma ya ki kwari jaririn da baki haifa ba
gaskiya ne in kuma akwai sai a ce ga yanda za a yi
akwai magani a iya rigakafi kenan amma in kika ce da za ki je a gwada ki ba kika zauna a gida ki ba ki san ki sani kin kwari kanki kin kwari jaririn da za ki haifa saboda jaririn da za ki haifa zai ci gaba shan magani kenan har ƙarshen rayuwarsa
to yanzu ka san muna ji labarin yadda wannan cuta take yaduwa a sansaninnukan yan gudun hijira wanda mataki kuke dauka a ganin cewa kun kai musu ko dauki ko kuma kun sanar da su game da yadda za su kare kansu daga cikin cuta ko kuma dai wanda mataki kuke dauka akan irin waɗannan gurare
a hakika muna aiki da abokan aiki ne da suke a kasashen da suke da wannan tarzoma mun san abin da yake faruwa ko kwanakin ba mun yi aiki sosai da da wannan jihar Borno. Ka san kowace jiha tana da abin da ake kira taka.
Haka na jiha ba?
A matsayin jiha.
Eh.
To shi taka din nan kamar yanda mu muke kula da gaba ɗaya tarayya. Mu haka take kula da jihohin. Ni aiki da taka din mun je da an je an duba da wannan wurare. Tare da wannan abokanan aiki na NGO wato
masu zaman kansu kungiyoyi
masu zaman kansu yawa an zakko da jama'a kuma da aka samu da wannan cuta an hada su da inda za a ba su magani a cuta a kula da su muna sanar da abin da yake faruwa kuma hakika muna nan muna gwaji a wannan wurare
to
na tabbatar cewa abin da
yake ba. To a Dr. Sani har yanzu a maganar maganin nan yaya mutane na san za su kila su ƙara ji yaya maganan saukin samuwa shi yake saboda ka san akwai lokutan da aka dinga cewa yana wuyan samuwa wani lokaci a ce ai wani wurin ma sai kaga saboda yanayin ƙasar mu da maganan cin hanci da rashawa sai kaga wani wurin wai sai ka dan bada ma wani abu kafin ka samu yaya yanzu abin yake kuna samun irin wannan rahotannin koko abin yayi daidai
a din alhamdulillah ya ragu kan kasan Najeriya ta kace da kace ba kamar wannan kasashe da muna da jama'a da yawa
sassa
maganar da ake a cikin shekara biyar din da yake da muna da irin bada magani 500 yanzu mun kare wannan ya kuma irin 1600
a cikin shekara biyar
a cikin shekara biyar kawai kuma in ka duba kudin da ake kashewa idan kawo mutum yana da wannan cuta kudin maganin da duba shi da kusan naira 50,000 ne a shekara yanzu muna da
kowane mutum ɗaya kenan
kamar yadda nake kowane mutum ɗaya muna da wani mutum na miliyan ɗaya da 50,000 da mana ce kusan magani amma ta ce suke gwamnati tare da su suke ɗaukar nauyin su
na gane
to malamin da aiki ne abin da zan ci ne shine duk wanda yake da wannan cuta abin da wannan cuta ake ba da shi duk wanda yake ka ba da kuɗi domin a baka maganin ba idan ba ko kadan ba wanda muke cewa ya faɗi ko kwabo da mun ba shi magani
kyauta yake tafiya
akwai wuraren da za su nemi a dan na fa dan ba da wani abu domin a yi gwajin jini abin da muke kira da chemistry
oh wannan wanda dama rigata da asibiti
to kamar irin kuna samu kun taba samun wani rahoto akan cewa ga inda ake karbar kuɗi ake bada magani in kun taba kar samu kun taba dauka wani mataki akan kuma wani mataki kuke tana za ku dauka in ku samu wannan labarin
wato abin da yake faruwa akwai asibitocin da kamar idan mutum yana da malaria haka idan ka je akwai asibitin da ka je kamar na koyarwa wai ma ba na koyarwa ba in ka je karɓar sati za a kalle ka kariya kuɗi domin a buɗe maka kati
kuma
duk wa'innan charges ɗin ba charges ba ne
na wannan
domin cutar sida
ya danganta da asibiti
charges ne da kowa in kowa ya zo ya nemi a duba shi a wannan asibitin a caje shi a ga ba ne wani abu ta kamar
ne ba
amma abin da zan yi abu a kai shi ne idan ka je karɓar magani aka ce sai ka biya kuɗi domin wannan maganin to wannan ko kaɗan saboda magungunan nan cuta muke ba da su da yawa daga cikin su cuta ake shigo da su na wurin miliyan mutum miliyan ɗaya ba ma mun ke kula da su ba abokanan aikin mu ne suke kula da su abokanan aikin mu na kuma kuɗin kasashen waje ne ake yan magungunan ake shigo musu da su domin su rane da yawa amma hakika bai kamata a ce ana cajen mutane ba domin wannan magani kada kusurin bai dace ba in kana da wannan cuta bai kamata a ce kana biyan kuɗi ba domin karɓar magani za a iya cajen ka saboda yayansu wato yayansu ɓarɓarin na kula da lafiyarka
ba wukan magani. To Dr. yanzu misali in muka koma kan taken Majalisar Ɗinkin Duniya na bana da ta ɗauka na cewa a haɗa kai wurin accountability ne da tallafi da yin abu a bayyane don maganin wannan cuta. In za ka ba mu yanzu shawara ta yaya ya kamata mu ɓullo irin wannan magana da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi na bana?
Yawa. to kadama ne kuma abin da yake faruwa a Najeriya ita fannin gwamnati inda muke tallafawa kuma yana cewa ne daga gwamnatin
tarayya
to amma kuma shi ciwon sida ciwo ne da ba na gwamnatin tarayya bane ya kamata su kula da shi wato abin da ake kira ba tertiary care problem bane akwai wanda muke duba yanda ake wannan kamar health system yanda ake raba wato shi ciwon sida kamata ya yi a ce a primary health care wato ƙasa ya kamata a ce ana duba mutane da primary health care da secondary care mallakar jikoki ne yanzu ƙoƙarin da nake muna ƙoƙarin mu aiki da jihohi da gwamnoni mun roƙe su kwanakin baya watanni da suka wuce na je mun haɗu da su meeting
an tattauna
saka kashi ɗaya daga cikin ɗari na kuɗin da suke karɓa wata daga gwamnati su saka a kan wannan cutar sida kula da mutane jama'a su da su jihohin su inda a halin da ake ciki ma na wasu akwai jihohin da shekara goma ba su ba da ko kobo ba su kula da
to kaga maganar support na tallafi haɗa hannu da shiga ba
yawa kuma wannan ita gwamnati ta rayya alhamdulillah suna
ta yi nata
mutane a jihohi biyu ta raba a amma wannan kamar taimako ne ba wai wannan tsanci ba ne ita ya kamata a ce ta ɗau wannan zaman ba
gaskiya to amma to misali akwai kasashe kamar irin kasashe da suka ci gaba kamar yanzu irin kazo irin su Amurka da sauran kasashen Turai da kai kanka ka san me nake magana zaka ga cewa akwai cututtuka daban-daban ba ma maganan HIV kawai ba zaka ga akwai mutanen da suke masu zaman kansu ne wani ma bai komai amma ya bude kila wani website ana donation na kuɗi mai kwabo da ɗari zai iya sa wannan kuɗin kuna tunanin naka a ce irin kun karfafa mutane gwiwa misali ta yaya za su mai kwabo da ɗari ya ɗan jefa ku ɗan dinga karɓar donation bayan na gwamnati ga kuma na mutanen gari suna taimakon kansu da kansu ana ƙarawa don dai a gudu tare a tsira tare?
A hakika ba ne suna taimaka yi magana. Akwai ƙungiyar wannan masu hali da shuru wanda suke ‘yan kasuwa da suke kula da harkokin sida ana kiransu na doka wato Nigeria Business Community again. Mun haɗa kai yanzu da su za a yi asusu asusun nan zai zama da cewar asusun a hannun su yake za su rinka tara kuɗi lokaci suka tara kuɗin nan sai su sayi kayan aiki na cutar sida wato magunguna da abubuwan gwaji da sauransu sai su shigo mana da su cikin ƙasa in suka shigo da su cikin ƙasa akwai abin da ake kira national team wato akwai inda gabaɗaya magungunan nan da aka siyo da wanda abokananmu na ƙasashen waje suka siyo da sauransu da mu ma muka saya muna saka a national team saboda haka su ma za su saya ta hanyar wannan asusun da su saka a national team yanda za su tallafa wa gwamnati inda abin da ba gwamnati kaɗai ya kamata a ce suna taimakawa ba mutanenmu masu hali da shuru da kamfanoninmu da sauransu saboda abu ne da ya shafi jama'a ya shafi kowa da abin da muke kokarin yi kenan a kan haka ma kuma akwai wato inshora wato ya kamata a ce ana biya wanda wato national health insurance yi magana da gwamnati alhamdulillahi sun yadda mana cewar mu yi aiki da NHIS tabbatar cewa masu ciwon sida kuma an saka su a health insurance
maganar tsarin inshorar lafiya
yanda nan gaba a hankali haka su waye na kasashen waje da suke ba mu kuɗi inda suke shigo mana da kayan aiki ai ba za su ci gaba da yi ba har abada
gaskiya dole akwai in tura ta kai ba ko dole sa
rana za su yi mana sallama
sai ce to yanzu kun yi kwari
yawa kafin su yi mana wannan sallama ai ya kamata a ce
mu mai riga mun yi ɗakin da za mu zauna in sun fita
yawa
haka yake
to dan ta yanzu daga ƙarshe wace shawara kake da ita ko kuma wani kira za ka yi wa matasa
ban kiran da zai yi wa matasa idan ba su san halin da suke ciki na ciwon sida ya hada da annabi su je a guda muna da namba 6222 idan suka buga wannan waya ko a ina suke a Najeriya suka faɗa mana za mu faɗa musu a ina za su iya zuwa a yi gwaji
6222 kenan ko a turance.
Idan mutum yana da Airtel ko Etisalat, muna nan muna aiki da MTN, da cewar MTN sun haɗu kuma sun faɗa mana cewa za su haɗu da mu, amma a yanzu dai
wato kamar za a yi waya kenan, in yanda zan sa lamba yanzu in kira Dr. Sani, sai kuma misali in zan kira wannan lamba kawai zan sa kawai.
Yawa, abin da muke kira call center daga karfe 7 na safe zuwa 7 na dare min zuwa Juma'a, muna nan muna tsammanin kiran jama'a. In da kai kira zan faɗa maka inda za ka samu
gwajin
da za a yi wannan gwajin. Asibiti kuma in ba ka da shi,
shikenan sai a gaya ma inda za ka kare kai.
To sai ka ci gaba da kula da kanka, da akwai abubuwan da ya kamata mutum ya yi ya kare kanka daga wannan cuta. Idan kuma kana da shi, insha Allah za mu ba ka magani, saboda yanzu masu ciwon sida
nan kasar ma kaga irin kasashen nan zaka ga ba wani labari bane, sai ka dade ma baka duriyar su ba, amma kuma suna nan kuma suna shan maganin su, kuna nan kuna hulɗa baka sani ba.
Ai alhamdulillah, ai abubuwa sun canza a wannan fanni, abubuwa sun canza. Shi yasa a da mutane suna tsoron gwajin nan, saboda gani suke shi kenan ai mutuwa. Assalamu alaikum. Ko ba ma kamar mata masu juna biyu, ina kira ga mata masu juna biyu, don Allah kan Annabi ku je a gwada, ba don kawai don ku ba, don jaririn da kuke riƙe.
To muna godiya sosai Dr. Sani, sai Allah ya kai mu, kuma muna maka fatan alheri da kai da hukumar taka gaba ɗaya da ta Najeriya, ba kusan zance ta ita naka ta kula da ciwo mai karya garkuwar jiki a Najeriya.
To mun gode Dr.
Na gode kwarai da malamin Usman da Hassan.
Masha Allah. To tashi lafiya.
Lafiya jarin talaka a masu mulki na bautar da shi.
Rayuwa
rayuwa ba warwar ba,
ya fa ko kan yin ince muke yanzu wa a ɗancin babu shi.
Rayuwa ba warwar ba,
demokaradiyya za a yi igur huzo an ka haɗo da shi.
Rayuwa ba warwar ba,
demokaradiyya za mu yi har mulukiya a ciki da shi.
Rayuwa ba warwar ba,
demokaradiyya mun kaso omi mulkin soja da shi.
Rayuwa ba warwar ba,
mun aje e mulkin mallaka algaraka a makarya da shi.
Rayuwa
rofiya sun gaba an aka saramu komai babu shi.
Rayuwa ba warwar ba,
ga afere ka yanki na mulle koma baya amu aka san da shi.
Rayuwa ba warwar ba,
rabbana sarki rahimi magani ya kaike adda shi.
Rayuwa
to lafiya kan jarin talaka, sai mu ci Allah ya kare mu da lafiya, sannan kuma masu wanda ba su lafiya Allah ba su lafiya, sannan kuma wanda suke kamata cewa su kare kai ko kuma su nemi magani ko su san matsayin su a lafiyansu. To da fatan duk sun ji bayanin da shi Dr. Sani na hukumar, ko kuma ce babban daraktan hukumar kula da yaki da cuta mai karya garkuwar jiki ta Najeriya, wato NACA, sun ji kuma sun yi amfani da shi. Mun gode kwarai shi ma da lokacinsa. Sannan ranar ta gobe in Allah ya so, a al'adance kin san yawanci zaki ga akwai tsangwama an ana ciwuka ana waye, ina ga gobe ta fuskar da zamu kalla abin kenan. To sai mu ce sai Allah ya kai mu a tara mu a wani lokacin goben Allah ya so ya kai mu karfe 4:30 kamar yadda aka saba a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kan Ahmad Jabo ke ra'ayi,
Hafsat Bello dan mai soro,
sai kuma Daniel Brown wanda shine ya bada umarnin shirin kamar yadda aka ji shi da engineer mu na yau Aidin Otko, sai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa a cigaba da kasancewa tare da mu. Idan rasa baka saurari yau da gobe ba, to a fada yanar gizon mu ta biyoye hausa.com domin sauraron waɗanda suka gabata. Usman din ne ke cewa sai Allah ya kai mu, Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa.
Wasan koko ba ta mance ba.